Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.
Tare da salama a gare ku da fatan kuna nan lafiya da wannan maraicen talata uku ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shafin VOA Hausa. A yayin babban birnin kasar Jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanne. Masu gabatarwa
Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano
da ni Jamila Kabiru Faye daga birnin Washington DC.
Shirin namu ne akan sauyawa matasa alƙiblani da kuma canza tunaninsu daga dogaro da gwamnati zuwa masu dogaro da kai, kuma wanda zamu tattauna wannan batu da shi a yau shine Dr. kuma Professor Musar Haliru, babban malami ne akan fasahar kasuwanci da sana'o'i da kuma al'amuran tallace-tallace
da kuma turanci ana cewa marketing and entrepreneurship. Yanzu haka muna tare da Dr. Muktar Halliru, za mu fara tattaunawa da shi daga mun karanto amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu dukanku a cikin shirin nan na yau da gobe, shirin matasa, musamman ma matasan da ke zaune ba aikin yi, ku ji shawarwarin cimma dogaro da kai.
Masauraranmu a Facebook, mun yi muku tambaya ne cewa ta yaya al'adar Hausa ke tankwashe ko raunana zafin nema da kirkiro fasahar kasuwanci da sana'o'i? Ga kaɗan daga cikin ɗaruruwan amsoshinku.
Gaskiya wannan matsalar babban matsala ce a ƙasar Hausa, kuma ta fi tasiri a kan mu mata. Ta inda zaki ga da zarar mace ta yunkura don yin wani abun bajinta sai a kama sukanta saboda al'ada da kuma tasirin addini. Sako daga Bilkisu Mudassir ta fawa Balewa.
Salamu alaikum ya da gobe. Babu shakka al'adar Bahaushe ta koyar da shi neman na kai. Al'ada ba ta yadda da zaman banza ba, sai wani hanzari ba gudu ba, inda ake gudanar da sana'a a wannan lokaci shine na cuta da kuma damfara. Misali, masu sayar da tumatir za su sa mai kyau a sama, amma ƙasa sai su sa rababbe. Kun ga al'adar Bahaushe da addininsa sun yi hani akan haka. Sannan kuma mutum zai kai maka talla cewa ina da kaya iri kaza, in ka ce kawo sai ya ce sai ka bada kuɗi. Da zarar ya karɓi kuɗin ba za ka ƙara ganinsa ba. Allah ya ba mu ikon gyarawa, amin. Sako daga Law Muhammad Hakimi, Marmara Road, unguwar Shanu, Kaduna, Najeriya.
Ba na tunanin al'adar Hausa tana tankwashe zafin nema da kuma hana kirkiro fasahar kasuwanci kamar yadda kuka ambata Halima da Jamila. Saboda a cikin tsare-tsare irin na malam Bahaushe akwai neman na kai a ciki, sannan kuma muna da tarin tilin fasahohi waɗanda ba kowace yare bane. Bana tunanin al'adar Hausa tana tankwashe zafin nema da kuma hana kirkiro fasahar kasuwanci kamar yadda kuka ambata Halima da Jamila. Saboda a cikin tsare-tsare irin na malam Bahaushe akwai neman na kai a ciki, sannan kuma muna da tarin tilin fasahohi waɗanda ba kowane yare bane ya mallake su, kuma a hikimance muke aiwatar da su. Sako daga Shehu Adamu Rijau.
Yau da gobe, al'adar malam Bahaushe tana da tasiri sosai wajen ganin ta tankwashe zafin neman malam Bahaushe. Abubuwan da ake yi na al'adar ma an watsar, ina ga an kirkiro wani sabo. Ta yaya Bahaushe zai kirkiri fasahar kasuwanci bayan ya dogara da China? Idan ko kaga Bahaushe ya shiga harkar kasuwanci, to tabbatar riba ya gani sosai. Kuma gashi fasahar yin dukkan abin da kuka lissafa. Sako daga Sunusu Umar Ajuwar.
Al'adar Hausa na iya kokarinta wajen kirkiro fasaha daban-daban. abin da ya rage kawai gwamnati ta bada himma don karfafa gwiwa. Game da zafin nema kuwa sai dai Allah ya kyauta domin kuwa ana hakan. Sako daga Faisal Bila Professor.
Yau da gobe, hakikal adam malam Bahaushe tana taka muhimmiyar rawa wajen dakushe zafin neman mutum. Alal misali, a bisa al'ada idan mutum yana da dan uwa kuma Allah ya rufa masa asiri, to zaka ga ƴan uwan nasa kaco kan sun dora masa nauye-nauyen bukatunsu ta yau da gobe. A maimakon su masu zabar wajen neman na kansu, sannan kuma akida malam Bahaushe duk wani kasuwancin da bai ga ya daga iyaye da kakanni ba, ba kasafa yake shiga dan adama da shi ba. Shi yasa a halin yanzu muke koma bayan matuka ta ci gaba a fannin kimiyya da fasaha. Ga tulun ƴan rabba na ka wadata mu da muke fama da su. Sako daga mutawakkil Gambo Doko.
Yau da gobe, hakika al'adar Bahaushe al'ada ce mai kyau wadda take nuni da da'a da neman na kansa. Amma fa a da ba yanzu ba, duba da yadda aka bar mu a baya wajen tashi tsaye wajen neman na kanka. Wani abin haushi ma shine in kai mazaunin kudancin Najeriya ne kuma Allah ya rufa maka asiri, to duk lokacin da ka dawo gida zaka ga abun ban haushi. Sai ka ga mutum maji karfi ba shi da aiki sai mola, wanda a kudancin Najeriya babu irin wannan ɗabi'a. Sako daga Bala ya Romada.
Yau da gobe, ikon Allah Hausawa na cewa zafin nema baya kawo samu. To ni tambaya zan yi, zafin zama fa shi kuma me yake kawowa? Ko akwai inda Allah ya ce kawai ka zauna zan baka? Ai Allah ma cewa yi ka tashi in taimake ka. A gaskiya mu ba mu zaman banza, muna nan muna nema a gurin Allah, dan mai nema yana tare da samu. Sako daga Ciroma mai turare, Dumjiya, jihar da maganan Niger.
Allah sarki, yau da gobe. Ni dai yau ne karo na farko zuwa na wannan dandali mai albarka. Na bar ku lafiya VOA. Sako daga Amina matar Ibrahim Jariri Difa.
Yau da gobe, a gaskiya al'ada Hausawa tana da matukar sanya Bahaushe baya kirkiro tasa fasaha, sai dai ya jira sai Bature yayo sannan ya gwada tasa fasahar. Sako daga Hamza. Sako daga Hamza Alsaba.
Pretty boy. Ow.
Bun sun rainy, ride around town, need a hot and those stainy. Fresh boy, know what you do, let's take a lane. If good music, click it so good, you said when you made it. Took for some zoba in the handy. Flows in the city, it's a guy in my land, the many. Cut a leg, a stay, I see a classic, I eat out, Benny. But don't you want me, don't know what you chicken tell me, can't you? Gala fazika e fizi wallahi na saheta sina jiri dai a jizi abubuwa suka mun yawa bi me it's not easy so dan Allah ka gane har na ce ma I am busy. So hello baby bello, shout out to Curry and I'm talking bello, everywhere that we go I do with Mexico amigo, so kick I get any bande ego like bun sun rainy 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 bun sun rainy 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 bun sun rainy 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 bun sun rainy 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 bun sun rainy. Straight from the heart, the gazuchia, yes, hip hop in my blood veins, had the GG, I'm doing well with ya, married to the game kuma Allah so it can make it clear to taliko takoma rappers in a coma, we never stopping bama say our
umuksoma. Yo wato masu sauraron mu, kamar yadda muka faɗa a baya, muna tare yanzu haka da Professor Muktar Halliru, babban malami ne na akan fasahar kasuwanci da sana'o'i da kuma al'amuran tallace-tallace. Assalamu alaikum doctor.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Yawa, to da fatan mun same ka lafiya, kuma muna godiya da ka amsa kiran mu domin mu samu mu tattauna game da al'amuran da suka shafi kasuwanci da kuma sana'o'i. Yawa, to da farko doctor, tambaya ta ita ce ta yaya kake ganin cewa al'adar Hausa tana taimakawa wajen raya mashi ko kuma matasa su samu sha'awar yin kasuwanci da kuma dogaro da kansu?
Yawa Jamila, zan fara da wannan bayanin. Akan ce al'ada tana da tasiri akan hanyoyin cinikayya na al'umma. To shi al'adan Bahaushe, in kika kalli shi ta wani fanni, yana nan yana taimakawa wajen bunƙasa harkokin cinikayya da ake ce masa entrepreneurship a Turance. Idan kuma aka kalli shi ta wani fannin kuma, ana iya cewa yana haifar da matsaloli, abin da yasa ake samun rashin ci gaban cinikayya ko kuma harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya, musamman arewa maso yamma.
Yawwa, to wani irin tasiri kake ganin cewa yake da shi?
Yawwa, to idan aka duba kamar tarihi a 1879, akwai wani bature mai suna Robinson, ya wani bincike kuma ya rubuta littafi. A littafin yana bayani cewa jinsin Bahaushe yana da kwazo sosai, kuma bayan haka akwai yanayin jiki, misali a ce da ƙarfin yin aiki sosai, kuma yake nuna cewa a yankin Afirka na Equatorial Africa duk babu jinsi da yake gaba da na Bahaushe. A 1879 ya yi wannan binciken, ya rubuta wannan littafin. To amma kuma abin bakin ciki, bayan kusan shekara 100 an wayi gari, an ga abin gaba ɗaya ya canza. In kika kula,
to dakta, idan zan shigo a nan, dakta, menene jawo sauyawar al'amuran?
Yawwa, to bari dan ba ku dan figures a gurguje. In ka kula, matsalar talauci yanzu a kudancin Najeriya, an ce daga cikin mutum 100 akan samu mutum 59 da suke cikin suke faman talauci. Misali, wannan bincike aka yi 2013, shekara uku da gabata, wani a jini raina wannan binciken. Bayan kuma a arewacin Najeriya maso yamma, kusan kashi 71/100 suke fama da wannan matsalar talauci. To tunanin shi ne, idan har ana so a sami ci gaban tattalin arzikin ƙasa, mafita shi ne a maida hankali wajen ƙarfafa tattalin arziki ta hanyar samuwar da aiki na wajen matasa. Kuma hanya mafi inganci shine a tabbata an bunƙasa harkokin kasuwanci, wanda ake ce masa entrepreneurship a Hausance. Amma kuma shi al'adan Bahaushe yadda aka ɗauke shi a yanzu, yana ɗaya daga cikin dalilan da muke cikin wannan da ke duk samu kanmu. To zan iya fitar maka da suna mai da suka man kashi uku. Na ɗaya, akwai tsarin apprentice da ake ce masa kamar masu koyan aiki, yara masu koyan aiki, masu koyan sana'a. Misali, kaga arewacin Najeriya, na ɗan yi bincike, na rubuta wani ɗan takarda da aka buga a nan jona a nan Amerika. To binciken da na yi, na gano cewa idan Bahaushe ya buɗe shago, ya ɗauko yaro a matsayin mai koyan sana'a, babu wata rajijiniya da aka yi da aka ɗauko yaron nan. An ɗauko ka ne a wanda zai koyi aiki, kuma ba adadin zaman da za ka yi da mai gidan naka. To a cikin hirar da na yi da wasu ma'aikata, wani ya gaya min cewa ya yi aiki shekara 25 da mai gidan shi, har Allah ya ɗauransa. Ɗan mai gidan kuma ya gaji wannan sana'ar da shagon, yanzu ya yi aikin shekara 7. Kaga ana nufin shekara kusan 32 kenan yake aiki da wannan mai gidan nashi. To amma babu yarjejeniya da aka yi cewa in kai aiki zuwa lokaci kaza, ka koyi dabarun wannan sana'ar, to tuwa ake ka je ka fara naka. To babu wannan tsarin. Idan ka kwatanta shi da kamar 'yan kudu, misali jinsin Inyamuri, misali za ga tsarin shi daban. Na yi hira da su ma da ma'aikatan nasu, sun gwada min cewa idan aka ɗauko ka daga ƙauye za a jijjida da mahaifin naka cewa za ka yi masa aiki shekara goma, amma da sharadi idan baka yi masa sata ba, baka cuce shi ba, bayan shekara goma ya koya maka dabarun wannan sana'ar da wannan kasuwancin nan, to za a yi maka fati na cewa ka gama wannan makarantar kenan. Zai bude maka shago, gizo maka kaya, kamar kudin sallama kenan. To kai ma ka zo mai gidan kanka, kai ma ana sara za ka tafi ƙauye, kai ma ka ɗauko wani, shi ma bayan shekara goma shi ma ka sallami, shi ma ya zama mai zaman kansa. To amma gaskiya a tsarin nan na nan babu irin wannan. To kaga manufa
kana dakta, idan haka ne wannan rashin tantance lokaci a fayyace cewa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zan yaye yaro na bashi jari bisa wata yarjejeniya, kenan shine ya sababa abin da ake gani na rashin aikin yi da sauran batutuwa na rashin kirkirar sana'o'i na dogaro da kai da ake samu a yawancin Najeriya ta arewa, musamman arewa maso yamma.
Kwarai ni iya binciken da na yi yana ɗaya daga cikin dalilan. Dalili idan ka ɗauko ni ka ce ni yaronka ne, na san cewa nan da shekara goma zan kowa mai zaman kaina, to dole zan mai da hankali in fahimci yadda ake tafiyar da wannan kasuwancin, in kware a dabarun da ake bukata. Saboda in na bai na fara nawa, ni ma ina son a waye gari a ce ni ma na ɗauko yaro ya zama nawa, shi ma in samu ƙarfin sallamansa. To amma in na san cewa babu wata yarjejeniya da aka yi, kawai daga nan har ya masha Allah kawai ni dai yaro ne, to kaga zancen ma in tsaya in dinga tunanin me zan yi na wani kaina da wahala ya zo min. Kuma idan na cikin maka aiki kaga alamar cewa na dan fara samun ci gaba, sai zama ma abin bakin ciki wani zufin. Mai gida ya ce to ina ka samu wannan kayan min sata da zargi da sauransu. To sanadiyar wannan ba a samun wannan damar da mutum zai zauna ya wata tunani ya fito da wasu dabaru da zai tunani yadda zai yi nashi zaman kansa. Kuma bugu da ƙari, ka san al'adarmu na Hausawa akwai wannan matsala na dogara da wasu. To saboda tausayin Bahaushe, idan an ga kana ciki wani hali za a iya ɗauko kuɗi a taimaka maka, amma kuɗin nan ba zai tasiri ba, saboda kuɗin nan na kwana biyu ne kwana uku, to dole ka sake dawowa. To amma kuma su tsarinsa can, kowa yana da darar cewa ba ka ciyar da ni. To idan na zo neman taimako sai in ce me kake son kai, me za ka iya yi, ka zo zan iya ba ka bashi ka je ka fara, zuwa lokaci kaza za ka biya ni. To kaga dole kowa zai mai da hankali ya nemi abin da zai yi na kanshi.
Sai kuma maganar da akwai wani bayani da na karanta cewa zama a fahimci yadda karin magana yake da tasiri, da sau da yawa za ka ga cewa karin magana da muke amfani da shi da su a Hausa kamar suna ƙara mana ma dalilin da yasa irin ba a da zafin neman, saboda ga addini, ga kuma al'ada, ga shi kawai dai ana dai zaune ne kawai ana cewa haka Allah ya yi.
Haka. To aikin ga wannan ta wannan ɓangaren, kin san Bahaushe yana da karin magana kala-kala. To fassaran karin magana wani zufin nan ake samun akasi. To za su ga kamar cikin tatsuni da ake koya wa yara tun suna primary har su shiga secondary tun suna yara, to wannan ya riga ya shiga tunaninsu. Za ka kuma ana cewa bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abinci, zafin ne baya kawo samu, randa ɗaka Allah ne ke ba shi ruwa, ana muzuru ana shawo zakan da Allah ya nufa da cara sai ya yi. To duk irin wannan sa'a ta fi sammako, rabon kwaɗo baya hawa sama. To in ce kula duk wayannan karin maganan nan yana nuna cewa za ka iya samun abu ba tare da sai ka wahala ba ko kana da ƙwazo ba. Abinda Allah ya ce za a yi shi za a yi, misali in an ɗauki ma'anarsa on face value kenan. Amma kuma idan in kika duba akwai wasu karin magana kuma da suke nuna cewa a'a lalli ana buƙatar mutane su mai da hankali su koyi abin da ba su koya kuma su mai da hankali da sauransu. Kuma akan ce yunwa baya kamuwa daga zaune, ba a shan zuma sai an sha harbi da makamantansu. To kinga wannan ya nuna cewa a'a ai sai mutum ya fita ya nema kana yake samu. To kuma issue din wannan kaddara ana watanin da dan binciken da nayi naga kamar ba a fahimce shi yadda yake ba. Kamar kaddara abin da ya same ka ya ga ya same ka, don kanka tsaya kana tunanin kila wani ne yasa aka yi kaza ko rashin kokari na haifar da kaza, kawai ka dauka cewa haka Allah ya yi za a yi shi kenan. To amma fa ba ana nufin abin da zai same ka gobe ba, tunda ba wanda ya san gai ba. To ba da mutum ya zauna a gidansa yana tunanin cewa
ka ta ambato wani marubuci yana cewa shekaru 100 baya misali al'adar ba haka take ba. Kai wannan yanayin lalacin da ake yi da dogaro da wasu abubuwa na karin magana a zama irin cima zaune.
Na'am.
To yaya za a sauya al'amuran koma misali yadda ake da can al'adar Bahaushe take da zaburawa da neman na kai?
Yawwa.
A da da ita yanzu kuma ya mako kuma ya wuce yanzu.
Yawwa. To ina da wasu shawarwari nake gani in za a duba su sosai kila za a samu mafita. Na ɗaya, malamanmu na primary misali da na secondary ya kamata idan za su dinga ba da tatsuniya wa yara su fi bai da hankali kan tatsuniyan da suke nuna cewa samu fa sai mutum ya tashi tsaye, samu mutum ya nema. Su dinga kwatanta musu da wasu cewa to gashi ne yanzu a Kano ana cikin wahala, amma wani jinsi da yake nan Kano shi komai nashi na ƙara bunƙasa. To me yasa za a ce shi wanda yake ɗan gari ne abin nashi kuma baya samun ci gaba? To aka nuna yara wannan za su fahimci cewa idan mutum ya mai da hankali ya koyi sana'a kuma yana da ƙuruciyarsa kuma yana da hazaka yana da ƙoƙari, to in Allah su ya yarda zai samu nasara. Tun an mai da hankali ta irin wa'annan karin maganan nan da irin tatsuniyin nan, a daina musu yawan tatsuniya da ke nuna cewa ko da tana kwance abu zai same ka, wanda kuma mai wahala ne yadda muka sani. To sa'an nan na biyu, a san yadda za a yi su masu kasuwa masu hannu da shuni da suka buɗe wannan manyan masana'antun da suka ɗauki yara suna koya musu, su ma ana musu nuna kishin arewa su kamanta yadda su inyabarin na suke wa ɗan uwansu. Kai ma ka ɗauki ɗan uwanka ko yarjejeniya ko shekara 10 ko 15 ne duk ba na ba lalle sai 10 ba, amma ya kasance mutum ya san cewa nan da shekara 10, 12, 13, 14, 15 in da rai da lafiya na yi haƙuri na bauta wannan mai gidana na koyi wannan sana'ar ni ma insha Allahu in da rai da lafiya ni ma zama mai gida ni ma zan ɗauko wani. To shi mai gidan ya dinga ganin kamar ci gabansa ne, aka wa malamin ɗalibi ne. Ni yanzu ina malanta kusan shekara 23 kenan, ina mataimakin profesa a matsayina yanzu. To yanzu akwai yaran da na karantar sukan zo su sami ni, wani ya ce min yanzu yana DMB a banki, ni abin alfahari gare ni, daɗi nake ji sai ni na karantar da shi. To hakan nan idan kai babba ne ɗan kasuwa, yaran da ka koya masa aiki da sana'a da kasuwanci aka wayi gari ya zama shi ma mai ƙarfi ne, alba alfahari ne gare ka a tunanina, shi ma zai koma wannan unguwa ya ɗauko yara biyu. Idan kowa yana haka ba wanda zai zauna yana dogara da kai kaɗai, kai ne mai ƙarfi a unguwar, duk ƙarfinka za a karya ka ko baƙin ciki ma kaɗai ya ishe ka. To in dai za su fahimci wannan ina ganin za a samu ɗan sauƙi ta wannan hanyar. Sa'annan kuma bayan haka mutane su san cewa in ka koyi kasuwanci, in ka dan hada da dan karatun zamani yana taimakawa sosai. Akwai wani yamuri da ya karatu wurinmu ya yi master, ya ce mana tun yana secondary ya fara harkar cinikin taya yake jera tsaidawa, da kansa ya biya kansa kudin makaranta ya tafi ya OND ya HND ya zo ya degree master a wurinmu. Ba wai ya yi badan zani bai aiki ba, wai dan ya gane yadda ake ainihin wannan kasuwanci yadda zai samu fita sosai. To kuma naje ina jin watan da ya gabata naje siyan taya, sai na tada abin mamaki, sai na tada wani yaro ya fito ya ce mu salamu alaikum. Ina kallon shi na ce alaikum salam, na ji Hausa ba kamar wanda ya koyi Hausa ba ne. Nake tambayansa me ya kawo ka shagon nan, kai mutumin ina ne? Sai ya ce shi mutumin Gwarzo ne, amma ya zo wannan mai shagon nan Byron Yamuri ya ɗauke shi a apprentice, yaro mai koyon sana'a kenan, kuma sai ya ji jinya cewa zai masa aiki shekara 12 bayan ka zai buɗe masa shago. Ina masa zancen abin da ya faru watan da ya gabata. To sai abin ya kure min kai, ya za a ce Yamuri ne zai zo Kano ya zai ɗauki Bahaushe da ba ɗan uwan shi ba da ba musulmi ba, amma ya sa shi a shago a apprentice, kuma a yi wannan yarjejeniyar cewa nan da shekara 12 za a buɗe masa shago. Irin ci to me yasa mutanen ba za su kula zaman tunanin ba?
A wannan gabar dakta, kafin mu sallama da kai, za ka ga cewa kamar Inyamuran da suke zuwa da ma wasu baki daga makwabtanmu daga Jamhuriyar Nijar za su zo suna ƙanana ayyuka a manyan garuruwan musamman Kano ɗin nan, kamar na sai da shayi haka, tura kuran ruwa da makamantansu. Amma za ka ga matasanmu kuma sai dai su zo su zauna suna kallon suna ganin kamar wannan sana'a wato ta ƙaskanci ce. Me ya kamata a yi?
To ai mun ɗaya matasa ya kamata a sanar da su cewa babu wanda aka haife shi misali a cewa ai shi ne kuɗi ne, in dai kai ba ɗan Aliko ɗan Gwata ba ne misali, ko ɗan ɗan tata, an san za ka gaji wealth ne ke na
dubban kuɗi ko?
Kuɗi. Ko su ɗin ma ayyancin duba tarihi can baya ai su ma wahala suke samu ta inda suke yau. To matasa yanzu kullum mutane sun zauna gindin bishiya, kamar yadda ka ce wannan mota ta wuce a ce aiwa ne da malamin primary ne, da Allah ya so ya daga shi sai ya zama memba na house, daga na ya fi mota miliyan 30. To irin wannan abubuwan nan suke ja wannan matsalar, saboda mutane suna gani a al'ummar da muke ciki mutumin ba wani aiki ya yi ba, ba wani karatu ya yi ba, kawai ya shiga harkar siyasa ne a yadda tsarin Najeriya yake, kuma dare ɗaya an gan shi ya zama mai kuɗi. To ko da hakan ne mutum nawa ne za su shiga House misali, mutum ne za su shiga ga majalisar dattawa? So dole su gane cewa shi mutum ya fara a hankali, kuma wanda yake siyar da indomi yau akwai wani mai shago a biyu ce yawa shi da na san shi da a Kibir ya fara, amma yanzu yana ɗaya daga cikin wanda suke da manyan shaguna a kowar jama'ar Jinje. Me yasa ya karanci wannan abin da ake nufi na harkokin kasuwanci, yadda ake karɓan kwastomomi in sun zo, yadda ake gaisuwa, yadda ake faranta mutane rai? Zaga ta shigo shagon shi Alhaji Idi, salamu alaikum, a malam ina gaja a wannan rigar ta wallahi ta mun kyau.
To a dokta mun gode sosai, karshen shirin namu kenan na yau, da fatan kun ji dadin shirin kuma kun amfana da darussan da ke ciki. Sai kuma goban Allah ya kai mu yanzu a madadin
Mahmud Ibrahim Kwari,
da wanda ya hada mana sauti da ni Jamila Kabiru Fage, muke sallama.
wallo mutumanta